Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 19 ga watan Janairu shekarar 2018 19 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin tattashin mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma su da kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya sakin za a ji mu a voa.com ko kuma sashen Hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, babaya kuma kiri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar ƴan sandan jihar Ondo sun kama wasu mutane masu satar bil'adama a wani wuri da ake kira Morele Junction a cikin jihar. A jamhuriyar Niger kuma wata tawagar majalisar dokoki ce ta kai ziyara a jihar Agadez domin ganin irin hali da ake ciki inda aka samu rikici ko kuma rashin fahimtar juna tsakanin sojojin Amurka da kuma mazauna yankin. Muna kuma dauke da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar, sannan kuma da sharhin jaridun nan Amurka da Daula Salim za ta gabatar. Sai kuma sakonni da kuka bar muna bisa na'ura, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na hudu a yau. A jiya Alhamis, shugaba Trump ya rubuta a Nancy Pelosi cewa ɗage tafiyar da take niyyar yi zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan kuma za a sake sa rana ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati. Ya bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon bude ido na kwanaki 7, yace idan Pelosi za ta shiga jirgin kasuwa to wannan ya rage nata. Trump yace za a ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin har sai ya samu kuɗin gina wannan katanga.
Without a strong border, America is defenseless, vulnerable and unprotected.
I also want to tell you that America ba ta da kariya sam. Ina kuma so in gode wa jami'an soja sabilin taimakon mu da suka yi a lokacin da aka fuskanci kwararowar bakin haure. Sai dai Pelosi ita ma ta ja daga.
I'm not for war. I'm not for a war.
Tace bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga, bana goyen bayan gina katanga. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata bukata da za ta tabazata a jiya Alhamis da yamma, tana kira ga gwamnatin kasar Congo ta dakatar da sanar da sakamakon ƙarshe na zaben shugaban kasar da ake takaddama akai bisa dalilin cewa ana matukar tababa akai. A yau Juma'a ake kyautata zaton kotun tsarin mulki ta kasar Congo za ta yanke hukunci akan karar da babban abokin hamayya ya shigar yana kalubalantar sakamakon zaben. Martin Yorulo ya buƙaci a sake kirga kuru'u bisa zargin an yi a ringizon kuru'un. Dagewa kan wannan sakamakon zaben yana iya haifar da tashin hankali a ƙasar da take hankoran mika mulkin demokuraɗiyya cikin kwanciyar hankali da lumana karan farko tun da ƙasar ta sami ƴancin kai a shekara ta 1960. Waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar Ghana da ya yi fice wajen rubuta rahotanni da suka shafi batutuwan fallasa. Ahmed Hussein Sile yana da ɗaya daga cikin 'yan jaridu biyu da suka bankaɗo ƙazaman cin hanci da rashawa da ya ritsa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ghana Kwesi Nyantakyi. Waɗansu 'yan jarida da sashen Hausa ya hira da su sun bayyana takaicin kashe ɗan jaridar tare da jaddada cewa wannan ba zai sa su ƙasa guyuwa ba, suka kuma yi kira ga hukumomi su gaggauta bincike da kuma hukumta wanda ke da alhakin kisan yayin da suke kira ga jami'an tsaro su ba 'yan jarida kariya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya PDP Alhaji Atiku Abubakar yana ziyara a nan Amurka inda ya gana da waɗansu 'yan majalisar dokokin ƙasa yayin da yau yake shirin zuwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka. A cikin hirarsa da sashen Hausa jim kaɗan bayan fitowarsa daga majalisar dokokin Amurka, Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa ya tattauna ne da 'yan majalisar kan batutuwa da suka shafi Najeriya da kuma dangantakar Najeriya da take so ta ƙarfafa tsakaninta da sauran ƙasashen duniya musamman ma Amurka. Atiku wanda ya ce ya zo Amurka ne bisa gayyatar waɗansu ƙungiyoyi daban-daban. Ya kuma bayyana cewa yana shirin kai ziyara ma'aikatar harkokin wajen Amurka inda zai tattauna da waɗansu jami'ai daga nan kuma ya gana da 'yan kasuwa. Dan takara na jam'iyyar PDP ya ce ziyarar tasa a Amurka manuni ya ce da cewa babu gaskiya a cikin abin da ake faɗa wa mutane game da shi. Ya ce ziyarar da ya kawo za ta ƙara ƙarfafa waɗanda har yanzu suke da shakku cewa ba shi da tabo da suke tabo yana kuma ana wannan kuma zai hana shi zuwa Amurka. Ya bayyana cewa Amurka a shirye take ta mara wa kowace ƙasa da take bin tafarkin demokuraɗiyya baya. Sabili da haka ya hakikanta cewa tana tare da Najeriya a kokarin ƙasar na kare mulkin demokuraɗiyya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a kokari da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi na yaki da masu satar mutane, 'yan sandan jihar Ondo sun kama wasu mutane da ake zaton masu satar mutanen ne a wani wuri da ake kira Morele Junction a cikin jihar. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo tare da haɗin gwiwar wasu jami'an tsaro sun kama wasu da suke zargin masu satar mutane ne su shida ɗauke da bindigogi ƙirar gida 17 a jihar Ondo. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo DSP Femi Joseph Femi ne ya tabbatarwa muryar Amurka kama mutanen ta wayar tarho.
We got them day before yesterday around 4 a.m. at the junction at Morele with so many locally made
DSP Femi Joseph Femi ya ce da sanyin safiyar wayewar garin jiya ne suka kama mutane shida da misalin ƙarfe 4 na safe a mahaɗar Morele dauke da bindigogi ƙirar gida da yawa kimanin guda 17 da adduna da yawa da makarhuna layu da guraye da yuƙaƙe. Na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ko yaya suka gano waɗannan abubuwa, sai ya ce
question they couldn't give satisfaction accounts of how they came to that area.
Yace mutanen ƙauyen ne suka kwarmata musu a game da mutanen da aka tambaye su basu bada gamsasshiyar amsa ba ta yadda sun ka zo a yankin. To menene gaskiyar cewa sun kama mai yiwa mutanen leƙen asiri? Sai yace
yes we actually arrested one guy. He was the one that used to give information out to kidnappers.
Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo ya ce haka ne wanda son haka ma shi yake baiwa masu satar mutanen bayanai a game da 'yan sanda. Na tambaye shi to dama sun taba kama masu satar mutane a wannan yanki? Sai ya ce
sure.
Femi Joseph Femi ya ce tabbas sun taba kamawa. To ina gaskiya cewa sun kama wanda ya kashe wata tsohuwa 'yar shekara 75 da haihuwa saboda tana tona musu asiri?
Yes, my brother, we arrested two suspects, one Lioness and the other one Samuel. It's in India and cultivation. They confessed that they had to hack down the 75-year-old woman.
Sun kama wasu mutane, ɗaya mai suna Lioness, ɗayan kuma Samuel, da suka yi ƙaurin suna wajen noman tabar wiwi. Sun yi ikirarin cewa sun halaka tsohuwar ne 'yar shekara 75 da haihuwa saboda tana gaya wa jami'an tsaro abin da suke yi na noma tabar wiwi. DSP Femi Joseph Femi ya ce da zaran sun kammala bincike za su kai waɗanda suke zargin a gaban kotu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal. A ƙarshen wata ziyara da ta gudanar a yankin Agadez, wata tawagar 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta bayyana gamsuwarta da gudunmuwa da sojojin Amurka ke bayarwa wajen tabbatar da tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Libya da Algeria. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sulemumuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar jita-jitar fuskantar rashin fahimta a tsakanin al'ummar Agadez da dakarun Amurka da ke da sansani a wannan yanki ya sa majalisar dokokin kasar Nijar aikewa da tawaga domin ganewa idanuwanta zahirin abin da ke faruwa. kamar yadda shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokoki Hamma Asa ya shaida mun.
Mun yi musu tambaya shin menene makasudin zakoku na Niger surtu na Agadez. Sun ba mu bayani da cewa gwamnatin Niger ya tambaya a bashi hannu bisa ga zancen tsaron kasa. Lalle an duba bangaren Agadez fadin kasa mai yawa da abun da ya kamata a taimaka masoji wajen horo da kayan yaki da ayyuka na ci gaba na talakawa da matsaloli na bakin habre duka waɗannan abubuwa mun gani sun tabbata sojojin nan suna yin su kuma ba sun zo bane ga halin yanzu waɗanda suke can dan su dauki bindigogi su tai wurin yaki katanas sun zo ne su horar da ƴan Niger kamar yadda shugaban da'ira president na konsai abinda ya gaya muna ya ce babu wata matsala wadda su sun ka gane ta balle su kawo ta.
Ziyarar wacce ita ce ta farko da ƴan majalisar dokoki ke kaiwa a irin wannan sansani ta ba da damar samun haske sosai game da wasu abubuwan da a can baya jama'a ke da jahilci a kansu.
Akwai tambaya wadda mun kai musu kai mun ji labari an ce Haji Nariya ma kuka kwasa kuna tafiya da ita kaza hori bake sun ka ci a haram.
Ana iya cewa zaman sojan Amurka a nan Niger alheri ne sabanin yadda wasu ke kallon sa tamkar wata mamaya ta ƴan mulkin mallaka.
Sojojin nan wani Amurka wasu ba su san ba inda ma Niger take. Kenan mutum ba zuwa ya sai da rayuwa ta a kasar da bai sani ba ya baro kasa ta a ce kuma ya zallahi.
Jami'an fafutuka irin su Salisu Ahmadu sun yaba da wannan yunkuri na majalisa saboda haka suka gargadi soja da al'umma su kasance tsintsiya madaurin ki daya a yakin da ke gaban kasashen da ke fama da ta'addanci.
Sojinan su tabbata ku duka abin da za su yi in sun kiyaye wa al'umma hakin su in Allah ya yarda al'umma ko da akwai kangararru suna iya komowa su gyara a cikin su al'umma su zo su daidaita a cikin sahu su ma su ci illa sun ba da kai don saboda sun gane ashe wannan abin kuskure ne suka yi.
Kasar Amurka wacce yake kan gaba a sahun kasashen da ke dafawa Niger a yakin da kasar ta kaddamar da masu tayar da kayar baya na horar da jami'an tsaronta dubarun yaki sai samar da bayanan sirri ba idan tallafin kayan aikin da Niger din ke samu akai-akai daga kasar Amurka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To sai dai kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris akwai ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun kai tayi don su kunna zumunci da su. Talakawa shi ɗin kuntuna gwamnati na mana kokari ɗin dare ya yi ɗin kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari. Talakawa na yi kula guri in hanyar masu lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu yi ci gaba.
Kowa da fatan an shakata da wannan waƙar. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 2 ne da minti 16 na dare ga shirin Kallabi.
Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na Kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin ya fara kawo muku hirar da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da Malama Husaina Suleiman, mai sana'ar guga a gidanta. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ƙarashin wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani akan yadda ta koya wa wasu matan wannan sana'ar. Ga Malama Husaina.
To ba mu dade da wannan zama sai muka samu wannan gida sai muka dawo nan to shikenan sai to duk kwasomi muna haka da wanda suke dan kawo haka sai suka ci gaba da kawowa to a yanzu dai in takaice miki kusan shekaran mu biyar kenan kin ga abin da ya kasance da ƴan mata haka da yaran mu haka duk sana'o su
mutun nawa ke karkashin ki yanzu a takaice a
gaskiya ko yara na na dakin nan ƴan mata guda biyu ne kuma kin ga dakin karshen can su ma kin gani da ƴan mata haka duba su ma suna maman su ma da nayi su ma nan dakin su uku ne
kenan a takaice kin ga mutun biyar
yawa to kuma kin ga yadda rika ita ma tana yi in Allah ya kawo ta ita aka kawo ita ma idan sun yawa dakin nan ce ma an rika yake ma gashi ita ma sai ta yi mutun shi da kenan
kin yi sanadiyar
yawa to kuma sai ka san dede idan ko namiji ne haka zai fita kasuwa yana sauri sai ya ce aje akai kayan guga sai kasance kin ga kayan boko haka na yara da na manya za a kawo kin ga yanzu set din yanda muka kara kudi set din kayan boko 20 ne na ƴan mata na maza 20 kayan maza magidanta 25 kala 50 sai kasance yanzu yaran can daki sai ma kin gari yanzu sai ya hada ma da wanki da guga din yana yi anan shi
yanzu dai gidan nan yanzu gidan wanki
ne idan kika ce gidan guga ma za ki ana kayaki nan lai za a ce miki gidan da ake guga
kukan yi guga kaya seti kaman kala nawa
gaskiya ba zan iya daddige miki ba tunda zaka wani zaka kulle zaka masa ta 200 wani ta 300
ta 200
ka sargo ta 200 zaki goyi kaman ta 150 ya kasance kala 10 zaki goye kamar kala 14 kenan
kuma a rana kin yi kulli nawa
gaskiya a rana in dai ba abin da zan yi ina gama ayyuka abubuwan da zan yi da safe zan yi kamar kulli zan yi kamar ta 400-500 kai har 600 ma dan wanda za ku shigo
a takaice kuna kana kamar 50 a kullum
eh gaskiya fa sai eh wallahi ban yi kamar dai na yara daga kan yara zuwa manya ka goge sama da 50 ma
kai
wallahi
dutsen guga nawa gare
ki dutsen guga yanzu wannan ma dutsen guga ɗaya gare ni amma kuma wancan ɗakin su ma suna yi suna da shi muna da dutsen guga kamar guda biyu to wannan ma ba na bane ba an so su ne saboda kayan sun taru kuma
ragowar mutane sun kowanne ba kowa yana da
dutsen wancan ɗakin su ma suna yin da dutsen su wannan ni ma ina yin da namu na wancan ɗakin kin ga wajen dutse uku kenan ake amfani da shi
gawayi kuma fa
gawayi
idan na
eh gaskiya ban fanfiye dauka buhu ba saboda na sai za a kata kin ga gidan biredi sai an tara to ni kuma za a kata wani sarshen idan kana sauri ba zan tsaya sai an tara gidan biredi na an ka sabu zan aika makota mai kwano din mai rabin kwano ina saya wanda dai zan yi aikin a rana zan su yi
wani irin alfanu aka samu da wannan sana'a
a alhamdulillah gaskiya bazan iya kayyade ba kin ganin farko kama abin da ya shafi cikin gida na mai gida na haka da yara haka dai abin da ya kamata cikin harkoki na cikin gida gaskiya ina yi shi dan ni ba ni ma da wata sana'a in bayyana ba
me kalubalen sana'a me kalubalen sana'a
shi kalubalen sana'a shi kin gani ya kasance tun farko ai dai na miki tarihin
musabbabin irin matsala ake fuskanta a ta wannan sana'a akan kikan yi guga ki biye kudi ko kuwa gaga
a gaskiya idan ne za a samu jinkiri amma ba za a hana ni ba ko ba gaskiya ba za a samu jinkiri kafin a baka wani gurin wani kuma take yanke ma zai baka dan kin ga kuma wanda suke sauri haka a za a shigo kala ɗaya kala biyu da Allah gashi lokaci kaza za a sa ko kuma yaro saurayi yayi wanka shirya zai a gashi a kai kango wani sa'in ma ban gama aikin nan kariya ta ba da sassafe zaki ga anka kai me kana dai me biyu za a fita kasuwa za a ka aboyi
to me babban buri
eh babban buri na ubangiji Allah ya sa ta fada da wanda Allah yanda Allah ya sa yake a cikin ta ma ubangiji Allah shi ma ƙara buɗa masa yanda ya kasance a cikin ta
to ni ri kira zaki wa musamman mata akan sana'a
eh gaskiya mata idan Allah ya baka sana'a ka rike ta da kyau musamman idan sana'a ta kasance zaka ci gajiyar ta ko ba gaskiya ba zaka ci gajiyar ta zaka abubuwa da yawa abin da ya harkar yara harkar makaranta harkar wani abu cikin gida ne wanda taimaka mai gida alhamdulillah ba abin da zan ci ban ajiye ba amma kuma ina cikin godiya ga Allah ko ba gaskiya ba
to da fatan wannan zai zama darasi ga masu sha'awar fara sana'a masu iya magana dai na cewa in da rai da rabu masararo zamu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin malama Husaina Suleiman Adam da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da Ms Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
madalla azaida Maryam Dauda da tawaganta yanzu kuma ga sharhin jaridun nan Amurka
sharhin jaridun Amurka a cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post inda shugabar majalisar wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta bada shawara ga shugaba Trump ya jinkirta jawabin sa na halin da kasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin an samu hanyar warwarta zuma da ta janyo rufe ma'aikatan kafin karshen satin nan Pelosi ta ce akwai matakan tsaro da ake bukata a dauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da kasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu a wata wasika da ta rubuta wa Trump ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jama'an leken asiri da ke kare shugaban kasa da iyalansa tare da ma'aikatan tsaron cikin gida amma sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida Kristen Nelson ta ce ma'aikatar ta na shirye don daukar matakan tabbatar da ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban kasa lami lafiya bari mu leka jaridar Express ta Maryland inda aka rubuta labarin waɗansu ma'aikatan gwamnati da suke kokarin neman abin yi domin su rufa ma kansu asiri dalilin cewa har yanzu ba su da albashi wata ma'aikaciyar gwamnati Cheryl Nzuma Blum ta fara ba da daki haya a cikin gidanta domin ta samu ta biya kuɗin haya wasu ma'aikatan gwamnati sun fara tuki motar haya da motocinsu irin na zamani da ake kira da Uber suna kuma neman ayyukan hannu da wasu kananan ayyuka domin samun biyan bukatunsu na yau da kullum da kuma kudaden da zasu ci abinci da kudin da zasu biya kamar wutar lantarki da kuma katunan wayansu sai daga ƙarshe bari mu je jarida mai suna The Hill inda aka rubuta labari kamar haka ɗan jam'iyyar Democrat da 'yan majalisar dattawan Amurka a ranar Laraba sun nemi ma'aikatar gwamnati da ta maida albashi mafi karanci zuwa $15 a duk awa ɗaya zuwa shekara ta 2024 yayin da yanzu ana biyan $7.25 a duk awa a dokar da 'yan majalisar dokoki suka saka a shekara ta 2007 wanda tun a lokacin ba a yi wani ƙari ba amma kuma masu fashin baki a tattalin arziki na cewa wannan ƙarin zai iya saka kimanin mutane miliyan biyu su rasa ayyukansu yayin da kananan kamfanoni ba za su iya biyan ma'aikata albashi da ya kai dala 15 a duk awa daya ba. Sharhin jaridan Amurka ko saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Daula Salim, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka bar muna bisa na'ura.
Awara kun ji wasa. Ni magana Malam Ibrahim Sunni Kaudu, anan karamin kuma zama ma ina garan addu'a ga manyan malamai na gida da duniya gaba daya. Ni kai ina addu'a game da wannan bari ubun ga Allah kai hai. Wannan kuma din ta 2019 Allah ya yi kai hai kan. Ni magana Malam Ibrahim Brahim Shana Urdu. Ana garan kuma zaman ku gura na gari ga zata da.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ni magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamai dorin jihar Jigawa. To al'ummar Najeriya ya uwana ga zaben 2019 ya karatu muna kira ga ƴan Najeriya da su gudanar da zabe cikin gaskiya da adalci. Al'ummar Najeriya ya kamata mu lallabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Idan kuma kunne ya ji to jiki ya tsira. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamai dorin jihar Jigawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio America mai ambarka. Mai magana Alhassan Tayar san problem daga filin je a Jamhuriyar Niger. Ittace ku ce wanda ƴan siyasar kasar mu sun ta fara tun shekara 2019 bata kare bane da 21 ta zo. Sun warce ku ce na siyasa dan Allah su yi kokarin su hada kaunan su ƴan siyasa su hada mana kaunan mu ƴan kasa in lokacin zabe yayi mu zabe wanda ya birge mu yayi a warce ku ce tun yanzu saboda siyasa a gwace mai tada hankalin kasa bai kamata mu tsaya mu na ƴan Niger da mun kasan abinda ya kamata kuma a ce za mu barin wannan wallahi kai mu dare. Allah ya sa mu gane mu duka madiya da ƴan siyasa na kasa gaba daya. Mai magana Alhassan Tayar san problem daga filin jihar Fore Niger.
Assalamu alaikum. Mai magana Mada Hassan Makahu na Maradi a nazarin sabon zango a birnin Kumashi kasar Ghana. Kai Umar Sado ƙarya ne kake kace wai ba gwamnatin da ta kula da makarantar na kasassu kamar wanga gwamnati. To ai masu lafiya ma ba a kula da su bale na kasassu ku dai saboda ana ba ku ne kula ci shi yasa kuke ƙarfe ma gwamnati gindi. Haka ku yi tsoron Allah. Ƙarya ce. Assalamu alaikum.
Madalla sai a ci gaba da aiko mana waɗannan sakonnin insha Allah za mu ci gaba mu kuma da gabatar da su. Yanzu lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice.
Sun da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da tatar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadin rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga mako na hudu a yau. A jiya Alhamis shugaba Trump ya rubuta wa Nancy Pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyya yi zuwa Belgium da Misira da kuma Afghanistan kuma za a sake rana bayan da aka buɗe ma'aikatan gwamnati. Ya kuma bayyana ziyarar tata a matsayin yawon buɗe ido na kwanaki bakwai. Ya ce idan Pelosi za ta shiga jirgin kasuwa to wannan ya rage nata. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata buƙata ta bazata a jiya Alhamis da yamma. Tana kira ga gwamnatin kasar Congo ta dakatar da sanar da sakamakon ƙarshe na zaben shugaban kasar da ake takaddama a kai bisa dalilan cewa ana matukar taba ba akan wannan zabe.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su a nan wato sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alheri Grace Abdu wacce ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada wa Ubangiji Solomon Abu da kuma injiniya mu na wannan hantsi wato Jim Cook. Baba ya koma kiri daga nan Washington ne ke sallama da ku. Sai anjima. Assalamu alaikum.